This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Daga nan birnin Washington DC sashin Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 19:31-49 da kuma 60. A jamhuriyar Najeriya kuma za ku iya kama mu a gidajen radio amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Muna nan kuma ko da yaushe a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Yau 10 ga watan Disamba shekarar 2015. Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Sahabu Imam Aliyu muke farin cikin kasancewa tare da ku. Ashirin mu na karfe 6 gogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Da farko ga kadin labaran duniya.
Sakataren tsaron Amurka ya yi kira ga kasashen duniya su ƙara zagidan tsaya fafatawa da ake da kungiyar mayakan sa kai da ake kira ISIS. Sukar da ake yi wa Donald Trump dan takarar shugabancin Amurka a nan Amurkan dangane da neman hukumomin Amurkan su hana musulmi shiga ƙasar nan na wucin gadi yana ƙara samun suka a fadin duniya. Ana kuma sa ran cewa ƙasar Afghanistan da ƙungiyar Taliban za su koma teburin sulhu watakil makon gobe.
To, tsohon sakataren harkokin wajen Burtaniya David Miliband ya kammala wata ziyarar kwanaki biyu arewa maso gabashin Najeriya da rikicin Boko Haram ya addaba. Inda ya gana da 'yan gudun hijira, to ko waɗanne irin ƙorafe-ƙorafe 'yan gudun hijiran suka gabatar masa?
Har yanzu akwai mutane mu a wulakanci a prison ake morun, akwai a haka a zone ake morun. Inda akwai yanda za a yi mamu na fata ku je ku taimaka musu su fita ake morun.
Bayan da kotun koli a jamhuriyar Nijar ta yi watsi da bukatar da tsohon kakakin majalisar dokokin jamhuriyar Nijar Hamma Ahmad ya gabatar mata game da neman a mai sakin talala, magoya bayansa suna ta tofa albarkacin bakin su.
Muna goyon bayan Hamma yau gobe jibi bai sai dai tasin duniya inda muna da rai muna bayan Hamma.
Muna nan kuma tafiye da shirin domin iyali wanda Grace Alheri Abdu za ta gabatar, amma duk waɗannan za su zo muku ne bayan kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Sakataren tsaron Amurka Ashton Carter ya kira ga hukumomin ƙasa da ƙasa su ƙara zagidan tsaya fafatawa da ake da ƙungiyar ISIS kamin ta sake kai hari shigen wadda ta kai a birnin Paris ranar 13 ga watan Nuwamba. Da yake magana a gaban kwamitin kula da harkokin soja na Majalisar Dattijan Amurka jiya Laraba, Carter ya kira ga ƙasar Turkiyya ta ƙara ɗaukar matakai na kare makekin kan iyakarta da Siriya. Ya kuma caccaki ƙasar Saudiya da wasu ƙasashe da suke yankin Gulf, yana cewa sun bari yaƙin da ake a ƙasar Yemen ya ɗauke musu hankali daga fafatawa da ake da ISIS. Hakanan sakataren Carter ya ce akwai buƙatar Rasha ta maida hankali kan ɓangare da take goyon baya a faɗan. Zargi da Rashan ta musanta cewa tana goyon bayan shugaban ƙasar Siriyan Bashar al-Assad. Carter ya ce Amurka ta nemi ƙasashe kamar 40 su ƙara ba da ƙarin gudumawa ciki har da sojoji na musamman da kuma makamai. A halin da ake ci kuma Carter ya ce a shirye Amurka take ta tura jiragen yaƙi masu saukar ungulu domin su taimaka wa sojojin Iraki ta sake kwato garin Ramadi daga hannun ISIS. Kazalika ya ce Amurka za ta iya ƙara yawan dakarunta na musamman da ta tura Siriya da Iraki idan ta ga dama, wato idan ta ga akwai damar samun nasara kan ƙungiyar ta ISIS.
Jiya Laraba, sukar da ake wa Donald Trump saboda shawarar da ya bayar na ganin Washington ta hana musulmi shiga ƙasar na wucin gadi sai ƙaruwa take yi. Inda 'yan ƙasar Burtaniya kusan 150,000 suka sanya hannu kan takardar koki a intanet suna neman gwamnatin Ingila ta hana hamshakin ɗan kasuwar na gidaje shiga Burtaniya. Wasu 'yan ƙasar Ingila sun ce kalaman Trump tamkar ƙiyayya ce, daga nan suka yi kira ga gwamnatin ƙasar ta hana Trump shiga Ingila. A Ingila, duk takardar koki wacce ta sami goyon bayan mutane sama da 100,000 ana muhawara kan batun a majalisar dokoki. Amma ministan kuɗi na Ingila George Osborne ya gaya wakilan majalisa cewa ba daidai ba ne a hana 'yan takarar shugaban ƙasa. A baya Burtaniya ta hana mutane kamar su ɗan damben nan Mike Tyson da mawaƙin nan da ake kira Tyler da malaman addinin Islam masu zazzafin ra'ayi har da wani mai tsaurin ra'ayi addinin Krista Fred Phelps Sr. shiga ƙasar ta Burtaniya. A Isra'ila, 'yan siyasa daga masu ra'ayin riƙau da masu ra'ayin gurguzu da majalisar Larabawa duk sun yi Allah wadai da kalaman na Mr. Trump. Suka ma buƙaci a hana shi shiga ƙasar, amma wani jami'in gwamnatin ƙasar ya tabbatar wa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa Prime Minister Benjamin Netanyahu zai gana da Trump a ranar 28 ga watan nan.
Shugaban hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka James Comey ya ce maharan da ake zargi da kisan gillar da aka yi sanbana dido cikin jihar California makon jiya sun jima da zama tsagera gabanin mata da mijinsu wasu su san juna a dandalin sada zumunta har suka fara tadin jihadi da yin shahada shekaru biyu da suka wuce. Mr. Comey ya ga kwamitin kula da harkokin shari'a a majalisar dattijan Amurka jiya Laraba cewa sun jima da baudewa kamin su kai harin na sanbana dino. A bara ne dai mutanen biyu mato mace da mijin suka daura aure. A halin da ake ciki kuma kafofin yada labarai masu yawa jiya Laraba sun bada labarin cewa wani aminin Sayid Faruk ya ga masu bincike cewa an shirya kai wani harin a shekara ta 2012 amma aka fasa.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To ana sa ran Afghanistan da kungiyar Taliban za su koma teburin sulhu wataƙila ma a makon gobe kamar yadda aka ji daga wasu jami'an ƙasar Pakistan jiya Laraba. Jami'an suka ƙara da cewa suna son ganin an wakilci kuma mun ƙasa da ƙasa a tsawon shawarwarin saboda sanin akwai tarihi na rashin yadda tsakanin Pakistan da Afghanistan. Wannan ya biyo bayan jerin shawarwari da aka yi a Islamabad tsakanin Prime Minister ƙasar Nawaz Sharif da shugaban Afghanistan Ashraf Ghani da wasu manyan jami'an Amurka da na China. An yi ganawa ce a gefen taron shekara na shekara a na yankin kan batun Afghanistan. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka jiya Laraba ta ce Afghanistan ta ce take jagorancin taron ba tare da ma'aikatar ta tabbatar da cewa za a ci gaba da shawarwarin sulhu tsakanin sassan biyu ba a makon gobe.
Da alamun an samu rarrabuwar kawuna tsakanin alƙalan kotun kolin Amurka jiya Laraba bayan lauyoyi suka gabatar da muhawara kan ƙarar da za ta kawo kusan ƙarshen shirin tallafa a tsiraru a ɗaukar ɗalibai a kolejoji da jami'o'in Amurka. Wata farar fata Abigail Fisher ita ta shigar da ƙarar bayan da jami'ar jihar Texas da ke birnin Austin ta ki ɗaukar ta a shekara ta 2008. Lauyoyinta sun ce tsarin ɗaukar ɗalibai na jami'ar ya saba tsarin mulkin Amurka sashe na 14 da aka yi wa gyara wanda ya ce a yi wa kowa adalci. A shekara ta 2003 ne kotun kolin ta yanke hukuncin cewa makarantu suna iya la'akari da jinsin ɗalibai wajen tsaida shawarar ɗaukar su. Tana mai cewa makarantu suna da haƙƙin ganin an samar da ɗalibai daga jinsuna da kuma sassa daban-daban. Ana sa ran kotun za ta yanke hukunci kan wannan sabuwar ƙarar da fishe ta shigar cikin watan Yuni na baɗi.
Mujallar nan da ake kira Time Magazine ta ayyana shugabar ƙasar Jamus Angela Merkel a zaman zakarar shekarar 2015. Mujallar ta yi la'akari da shugabancinta a lokacin da ake fuskantar matsalar 'yan gudun hijira daga Siriya. Matsalar ceto tattalin arzikin girka da matsalar kuɗi da ƙasashe da ke tarayyar Turai suka fuskanta da kuma kan katsalandin da Rasha ta yi a Ukraine. Mujallar Time ta ce duk lokacin da Turai ta fuskanci matsala ko damuwa nan da nan shugaba Merkel za ta shigo kuma a sami maslaha. Editor mujallar Nancy Gibbs ta rubuta jiya Laraba cewa ana sanin ƙarfin shugaba a daidai lokacin da al'umma suke turjiya a irin waɗannan lokutan na ne wato inji Gibbs. Merkel take shigewa gaba kafin halin shugabancin da take a ƙarancinsa a duniya baki ɗaya. Labaran duniya kenan, kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Tsohon sakataren harkokin wajen Burtaniya David Miliband ya kammala wata ziyarar kwanaki biyu a arewa maso gabashin Najeriya da rikicin Boko Haram ya addaba, inda ya gana da 'yan gudun hijira da ke zaune a sansanonin yankin. Daga Yola ga rahoton da wakilin muryar Amurka Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana.
Tsohon sakataren wajen na Burtaniya Mr. David Miliband, wanda shi ne kuma shugaban kungiyar agajin jin ƙan bil'adama ta ƙasa da ƙasa da ake kira International Rescue Committee, a ziyarar da yake yi a jihohin Borno da Adamawa dai, ya ma gana da 'yan gudun hijira wanda galibin su mata ne da kuma ƙananan yara da ke sansanoni daban-daban, inda ya nuna matukar damuwarsa game da yadda rikicin Boko Haram ta gayyara fararen hula, batun da ya ce al'umman duniya kan mamance da halin da waɗannan jama'ar ke ciki. Ya ce yanzu haka arewa maso gabashin Najeriya tuni ya zama wani wuri da a zahiri tashin hankali ya wargaza rayuwar al'umman yankin, inda aka samu ɗimbin 'yan gudun hijira da ke matukar buƙatar taimako.
Or at least the northeast of Nigeria is an obvious place where conflict has shattered lives. It's produced refugees into Cameroon and into Chad who are now coming back into Nigeria. It's put enormous burden on host communities. It's depopulated towns and villages.
kuma manyan kasashen duniya suka mamance da halin da waɗannan mutane ke ciki. Mu dai kungiyar mu muna kokari ya gurgurin domin taimakawa ta fuskacin kiwon lafiya da kuma bada ilimi da ma batun farfado da tattalin arziki. Ina ji kuma wannan hali da ake ciki a arewa maso gabashin Najeriya tamkar wani babban bala'i na boye. Zan amfani da abin da na gani a wannan ziyara domin neman goyon baya da kuma neman taimako saboda wahalar da ake ciki a yanzu, a cewar tsohon sakataren wajen na Birtaniya.
And who too often are forgotten by the international community.
Kamar da alƙaluma ke nunawa, kimanin mutane miliyan 3 ne rikicin Boko Haram ya raba da muhallansu, inda ko baya ga 'yan gudun hijiran da suka fake a cikin gida Najeriya. Haka nan akwai wasu da dama da suka ketara zuwa kasashen Nijar kamar da kuma Chadi. Ko da ke a cikin makonnin nan ma hukumomin kasar Kamaru na ma iya zakiyar Dubai in Najeriya ke gudun hijira a can, a wani yanayi ne takaice da 'yan gudun hijiran suka bayyana wa sakataren wajen Birtaniya.
Kai mun sha wahala gaskiya ake mu. Har yanzu akwai mutane mu a wulakanci a furzin ake morun, akwai a haka. A zone ake morun. In dai akwai yanda za a yi mun muna fata ku je ku taimaka musu su fita ake mu.
Mu ba mu san sawa ba, ba mu san hauka ba. Aka kwashe mu da yaran mu. Kaman za a yi mana wani bayani ne aka ce mu fita waje. Muna aka cire mu waje a kofa muna zaune. Ba wanda ya sake koma gida. Ko sutura ba mu dauka ba, duk wanda da na jikin mu haka muka.
Daga Kemurun din aka kwashe mu, kwaso ne aka yi sojojin Kemurun suka ce mana mu fita a garin su, mu tafi Najeriya mu. Shine aka kwaso mu a mota aka kawo mu.
Hukumar bada agajin gaggawa a Najeriya wato NEMA ne tare da haɗin gwiwar wasu kungiyoyi ne ma ke kula da sansanonin gudun hijiran. Alhaji Sa'adu Bello shine babban jami'in hukumar a jihar Adamawa. Ya ko bayyana da kokarin da suke yi a yanzu.
Muna da kyakkyawan tanadi na abin da za su ci da abin da inda za su kwanta da abin da za su kwanta a kai da kuma kyakkyawan kula da su na lafiya, wanda duk ciwon shi ya fi ƙarfin clinic da muke da shi muna ɗaukansu mu kai su babban asibiti a cikin gari, sannan a tabbatar an samu musu zaman cikakken lafiya, sun samu sun koma cikin hayacinsu kafin gwamnatin ta yi ƙoƙarin tanada musu abin da za su yi su koma Maiduguri, tunda yawancinsu 'yan jihar Borno ne.
Alhaji Sa'adu Bello kenan, babban jami'in hukumar NEMA a jihar Adamawa. Ibrahim Abdul Aziz, sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
Ta ala kadirin zaman lafiya, muna da kishi na zaman lafiya, ka bani hazaka har da fasaha don rera waƙar zaman lafiya. Sira aminci su tabbata gun Muhammadu manzon zaman lafiya, ba shi kadai ba har da sahabbai da alu da matansa baki daya.
To daga batun ɗan gudun hijira a Najeriya sai na siyasa a jamhuriyar Nijar, inda kotun kolin kasar ta yi fatali da bukatar da tsohon kakakin majalisar dokokin kasar Hama Ahmadu ya gabatar mata ta neman a yi mai sakin talala bayan cafe shi da hukumomi suka yi bisa zarginsa da hannu a wata badakalar sayan jarirai daga Najeriya. Wakilin muryar Amurka Yusuf Abdullahi na da ƙarin bayani a wannan rahoto da za ku ji.
Tun dai bayan dawowar sa Nijar a ranar 14 ga watan jiya, bayan da al'amarin cinikin jarirai da ake zarginsa da hannu ya tilasa masa barin ƙasar ta Nijar har tsawon shekara ɗaya da 'yan watanni, Hama Ahmadu shugaban jam'iyyar Modelu Mana ya share kusan wata ɗaya a gidan wakafi na jihar Filinge da ke cikin yankin Teliberi. A dai makon da ya gabata ne lauyoyin da ke kare sa suka nemi kotun kare shari'a ta yi masa sakin talala, kamar yadda ɗaya daga cikin lauyoyin na Hamma Ahmadu Maitir Sule Umaru ya yi mana ƙarin bayani.
Looks like kam Hamma Ahmadu dosai kinsa da nan kudu kasashen, lokacin da kuma takardar da ta ce an kama shi na aka aiko ta ta lokaci shi yasa ko takardun zuwa ga Hamma sai ka zo na baka muka ce to shine sune ya kamata su kula da wannan shari'a, suka ce a'a ba wurin su bane ya kamata mu zo, akwai zujin da ya kamata ya kula da wannan magana, su ba aike su bane na sakin Hamma, za a gaya mu wani zujin da ya kamata mu je wurin shi wanda ita wannan kutu ta koli ta gayi wurin shi za mu zuwa, kuma muna tsammani wanda aka saki wa'ancan mutanen 30 ba wanda ke rike, in Allah da muna fata za a ma Hamma shari'a ta adalci, wanda aka saki wa'ancan suka sun da suke su akwai wanda bai kwana bai sati ba aka saka suke shi, yanzu kuma kun lissafi Hamma tun daga ta zuwa mu ya zo da naf kenan, nan da kwana hudu kenan Hamma yana rike wata kusan wata guda.
To koya magoya bayan Hamma Ahmadu din suka ji da wannan sakamakon na kotu, bawa biza yana ɗaya daga cikin su.
Lalle Nijar na justice mun yadda da shi, ko gobe ko jibi mun yadda da justice Nigeria tunda mun san suna aikin su, amma a gama mutane Nijar inda takardar Hamma farjan hama suna a waye mutane kai ga shi inda takaddan hama ya kai tunda yau mu muna goyon bayan hama yau gobe shi bi sai dai ta sun duniya inda muna da rai muna bayan hama kenan yau baki suke gare mu a ce ba sa inda takaddan hama suke
lauyoyin da yake kare hama Amadu da kan hanyar ajiye wata sabon takarda ta neman yi masa sakin talalar Yusuf Abdullahi, muryar Amurka daga Nyamai, Jamhuriyar Nijar.
Tarin su dai muna Jamhuriyar ta Nijar inda yayin da al'ummar kasar ke tunkarar zabe a shekara mai zuwa. Kungiyoyin fararen hula sun fara kira ga 'yan siyasar kasar da su bi hanyoyin da za a gudanar da zaɓen cikin lumana ganin yadda ake ta kairuwar rana kan wasu batutuwa da ke da nasaba da zaɓen. Ga Haruna Mamman Bako da rahoton da za ku ji.
A Jamhuriyar Nijar kungiyoyin farar hula ne suka tashi ka'in da na'in domin yin hubbasa don ganin zaɓuɓɓukan gama gari da ƙasar za ta shirya a nan da ɗan lokaci ƙanƙani. Sun wakana a cikin kwanciyar hankali da tsanaki, musamman ganin irin yanda can da nan jijiyoyin wuya ke ci gaba da tashi yanzu haka tsakanin 'yan siyasa ɗauko daga ɓangaren masu adawa zuwa ɓangaren masu mulki. Akan haka ne shugaban kungiyar kare haƙƙin ɗan adam na ƙasa cewa da kungiyar nan mai suna Inci da Walwala Abdullahi Kado ya kira ga 'yan siyasa da su kawo ɗabi'u waɗanda za su kawar kwanciyar hankali da zaman lahiya.
'Yan siyasa kiran da muke musu don Allah su kwanta hankali tunda lokacin zaɓe ya zo shikenan abubuwa su na ɗaya dai su faɗakar da magoya bayan su domin su ba ma ɗan siyasa abokin siyasa su daraja. Kana gani ko in za su ƙaddamar da wakilin su a ce wanga zai zama mun dan takarar shugaban ƙasa kaga sai su kiranyo ɗan parti su tawo su zamane zurin zauren su wanda suke kenan kaga akwai hulɗa ta tsakanin su kenan su ba su juna daraja ba hada bane duk ɗan ƙasa guda muke kenan ayi wannan na ɗaya kenan shine kira gare mu ga 'yan siyasa kira gare mu ga masu ilimi sai kaji amma wani professor kira professor baka tara sani da Allah ba kubar cewa wane yana da ƙarfi wane zai ci wane zai lashe ba ai mun ga jam'iyya wadda ba ta iko an kada ita mun ga jam'iyya wadda ba ta bisa iko ta ci zabe kenan ka ce wane ana sa ran su wane suna da ƙarfi a'a baka tara sani da Allah ba yadda za ai ka san abin da Allah zai yi gobe komai ilimin ka shi da yake karu dani yanzu da an samu wani sakamako wanda ba su ilimin na wanda ke tsammani su masu ilimi ne ba shine an ka samu ba kaga rudani da za ai ga cikin ƙasa kenan kubar zabe mu ga yadda Allah zai yi da shi
ko Alhaji Amdani shugaban reshen kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta ANDDH reshen garin birnin Kwandi yayi muna bayani game da ganin irin yanda suke son a ce zabe ya wakana kuma kowa ya samu damar yin zaben sa cikin kwanciyar hankali
mushanin zabe ya kasance sun hicci cikin lokaci ƙarfe 8 a ba dama kowa ya zabe in an kai magarba na gara a ce a lokaci yayi abin ana ba da sarari ayyar da daina wakilan na 44 ayyar da daina duk wanda ya zaka nan yana da karti tai an kai birife ya kasance ya ba shi dama ya sauke nauyi da abisa kanshi
sai dai a game da shin kungiyoyin nan suna da kayan aiki kuwa domin gudanar da sawar ido ko kuma fadakar da 'yan siyasa da sauran 'yan ƙasa domin ganin cewa zaɓuɓɓuka sun wakana lami lafiya Alhaji Abdullahi Kado shugaban kungiyar Inci da Walwala ya ci ba su da komai a hannunsu.
Wanga aikin da muke ba wanda ke ba mu kodala. Mu kungiyar Inci da Walwala. Ba yanzu mu samu finan sama din kowa ba. Saboda shine kaga ba ruwan mu da wani ƙato, ba ruwan mu da wani wanda ka san aka ce sai baki ya ti ido ke jin kumya. Ba mu ci kudin kowa ba. Ba wanda cikin kungiya ta duniya wanda ta taba tallafa mana. Mun yi tambaya ba su ba mu ba. Mu niyyar mu ta mata zuciya ita ce muke aiki da ita. Iyakacin mu menene nasara ke ta mu wanda bor. Abinda aka gare mu goya ba mu yi kotize mu rarraba su ko ina su ta yi su yi. Shine mu kungiyar mu har yanzu mun yi tambaya ba mu samu kudin kowa ba babu wani wanda ta ba mu da lashi kuma akwai shehito mu ne da niyya kuma insha Allah ko ina sai mun baza mutane sai mun kira da salula dala 40 magoya ba mu na wuri kaza dan Allah ku tai kusa ido kaje da zamu yi sannan mu ce a tare kudi a ai daidai abinda an ka dibo a gani
Haruna Mamman Bako birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a Jangoriyar Nijar
Mara lasance a gashe da Haruna
mun kwato shanu hannunsu 433 miyagun makamai hannunsu mun samu kwato guda 6 kuma duk wanda makamo gaba ɗaya mun kai su kotu asan da wanga sabon commissioner ya taho shi CP Abubakar Marafa yace ba a bari ta faru kamu aje kame a biyo su duk inda suke aka turo ɗan sandan ciki namu na lekin asiri su je su gano ina suke wayannan mutanen wanda daji ne suke wannan abun mun gano daji guda 7 cikin jihar Niger.
To idan Allah ya kai mu shirin mu na hantsi sai ku biyo mu domin jin cikakken rahoton kan wannan batu na satar shanu. Yanzu karfe 12 na dare da kusan minti 20 a birnin Washington DC kuna kuma tare ne da sashin Hausa na murya Amurka. Ga shirin mu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka. Allah ni kai ne na roka baro kika don ka huiba. Ku jama'a tambaya nike da
masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba Grace Alheri Abdi ke fata iyali na lafiya. Rundunar tsaron Najeriya ta sanar da shiga jejin Sambisa inda ake kyautata zaton kungiyar Boko Haram ke garkuwa da ƴan matan sakandaren Chibok. Abin da yasa ake kaulin ganin nasarar wannan yunkuri da zai haifar da sanin makomar ƴan matan sakandaren Chibok da suka shafe sama da kwanaki 600 a hannun ƴan kungiyar Boko Haram din da kawo yanzu. Ba san ainihin inda waɗannan ƴan mata suke ko suna nan dare duka ko kuma halin da suke ciki ba. Yayin da muke begen nasarar wannan yunkuri, bari mu koma kan batun yi wa yara fyaɗe a jihar Kano, inda mako guda bayan kiran da mai martaba sarkin Kano Malam Muhammadu Sanusi ya yi game da buƙatar fitar da sakamakon rahoton bincike kan zargin lalata ɗalibai maza a makarantar Hassan Gwarzo. Har yanzu shiru, gwamnati ta gaza fitar da wannan rahoto makonni 2 bayan da aka miƙa mata. To ga rahoton da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kori da ke bibiyar wannan batu ya haɗa mana.
Kamar ko ba a samu wanda ya aikata ba, shi principal da masu makarantar da aka ba amanar yara su sa a caji da laifin yaran sai sun fito da wanda mu ba samu yadda ba. Dole sai an hukunta wani akan wannan aikin da ke cikin makarantar aka yi. Ko a samu wanda ne ko waɗanda aka ba wa haƙƙin su kare yara su zama su aka caja.
Mai martaba sarkin Karo kenan Malam Muhammadu Sanusi na 2 ga alama dai iyayen yaran da wannan waƙiya ta afkawa a wannan makaranta ta Hassan Ibrahim Gwarzo sun yi maraba da kalaman na sarkin Kano.
Wannan lafazi na mai martaba ya zo mana daidai akan gaba, ya same mu a yanayin da muke cikin wani jimami, muke cikin kunci, muke cikin duhu na rasa sanin takamaiman ina aka dosa. Amma jin manya-manyan gari ire-iren su sun fara shiga cikin maganar, mun fara jin dan sauki na ganin cewa ana kyautata tato wannan kiranye-kiranye zai ingiza ita wannan gwamnati na ganin cewa ta yi kokari ta fito da wannan rahoto cikin gaggawa.
A fahimtar ku menene ke faruwa ne yasa har al'amuran nan suka tsawaita haka?
To abinda mu muke fahimta ba zai wuce irin son zuciya da kuma kokarin amurkushe abin kaman sauran rahotanni kuma binciken nan an riga an yi, shedin nan an riga an samu, hukumomi da za su yi abin nan an je makarantun nan, an tamu yaran nan, an tabbatar duk abin da ake bukata an yi, kwamitin nan ya yi. To amma ba mu san menene dalili na haka ba. Idan dai ko ba su ake takaici da bakin ciki da kuma rashin galihu da ake tunani kashe iyayen yaran nan ba, ya kamata gwamnati ta duba abin nan, ta fito da rahoton nan fi sabilillahi.
Haka ita ma wannan uwa da lamarin ya kasance barazana ga makomar ɗanta cewa take
iyayen yara har yanzu mun ji shiru ba mu ji komai ba, yau sati na 7 kenan. Mu dai wannan committee dama ba mu gamsu da shi ba, ba ma sa ran za su yi mana adalci. Muna kira da sarkin Kano da ya fara wannan magana ya ci gaba da yin ta, haƙƙin ƴaƴanmu muke nema ga wannan makarantar, don muna ganin wannan magana ne ma ake a murƙushe ta. Gwamnati dan Allah dan Annabi wannan report din ta yi ƙoƙarin fito da shi. Haƙƙin ƴaƴanmu muke so a fito mana da shi. Ina kira ga al'ummar gari mu tashi a haɗu ɗana kowa ne a karɓar wa yaran nan haƙƙinsu.
Shi ma dai Malam Yakubu Musa ɗaya daga cikin waɗanda suka ba da shaida a gaban wannan kwamiti ya yi tsokaci dangane da jan ƙafar da gwamnati ke yi wajen fitar da wannan rahoto.
Ana ta yi wa al'ummar gari gatanan ku. Gwamnati ta je ta makalar da wannan rahoto. Idan ma kwamiti bai yi abin da gwamnati take bukata ba, gwamnati ta fito ta faɗa cewa kwamiti ya kawo, ba mu gamsu da rahoto ba. Al'umma ku yi haƙuri, muna buƙatar lokaci. Amma an yi gum wannan ta ƙara alamtawa al'umma a ranzu cewa kamar ba yana neman haihuwa banda zargin da ake yi wa kwamiti dama can a baya, yanzu kuma zargin yana nema ma yayi harsuna. Abinda aka ce ya faru din nan, idan kafafan da suka fallasa wannan abin ƙarya suke yi, a fito a tabbata ƙarya suke yi, a ladabtar da su. Idan ba ƙarya suke yi ba wannan abin ya tabbata, a fito a ladabtar da yadda aka yi wannan laifi ya tabbata, domin waɗanda suke yi ko kuma suke da shirin yi kada su yi.
A ɗaya daga cikin rahotanninmu, babbar jami'ar ofishin shiyar Arewa maso yamma na hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Najeriya, Hajiya Hauwa Jauro, ta ce jami'an hukumar sun fara gudanar da bincike dangane da wannan batu na zargin cin zarafin ɗalibai a sakandaren Hassan Ibrahim Gwazo. Ko ina aikin hukumar ya kwana akan wannan batu?
Har yanzu dai muna kan bincike.
Baya cewa kuna samun bayanan da kuke nema, ko kuma dai a'a dai kuna dan cin karo da wasu miskiloli, misali akai la'akari da yanayin al'amarin?
Muna samun haɗin kai sosai game da mutanen da muka kira, ko ta wani bangare, wannan bangare na Hassan Gwarzo da bangare na wa'incan wa'inda ƴaƴansu suka samu wannan matsaloli din. Sa'annan kuma bayan haka akwai matsaloli da muke samu wanda shi yasa bamu samu muka kalmala wa'annan reports din ba.
Kin ce kamar akwai kalubale, akwai yuwar kuna bin amfani da wasu dabaru ne na warware kalubalen dan ku sami yadda kuke so, ko kuma dai abin da ya samu da shi za ku yi aiki kawai?
Ba abin da ya samu da shi za mu yi aiki ba. Ai, inda abin da ya samu da shi za mu yi aiki da yanzu mun gama rubutawa.
To sai ku ci gaba da kasancewa tare da mu domin jin abin da kwamitin ya bankaɗo da kuma abin da zai biyo baya. Yanzu dai a madadin shi wakilin namu Mahmud Ibrahim Kwari da ke bibiyar wannan batu, da kuma Chibahiro Dodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke yi wa 'yan matan Chibok da ɗaliban wannan makaranta, da kuma dukkan ɗaliban da iyaye suka damƙa amana a makarantu a duk faɗin Najeriya, fata alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya.
Marala gaida Grace, kafin mu ƙarƙare shirin ga wannan saƙon.
Jama'a, ku biyo miliyoyin masu kallon shirye-shiryenmu na nahiyar Afirka da sauran duniya ta murnar fara yaɗa labaru da sauran shirye-shirye masu ƙayatarwa a talabijin. Muna farin cikin faɗa muku cewa mun fara nuna shirye-shiryenmu na taskar VOA a talabijin, kuma za ku iya kama mu kai tsaye a gidajen talabijin na jihar Bauchi, PRTV Jos, NBS Lafiya da NTA International Abuja. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama taskar VOA a gidan talabijin na Canal 3 Niamey, da Radio Talabijin Amfani, da Radio Talabijin Sarauniya, da kuma Radio Talabijin Tenere. Shirye-shiryen na zo muku ne a ranaku daban-daban a kowane mako. Sashin Hausa na muryar Amurka. Duniya a tafin hannunku.
Da fatan za ku kasance tare da mu. Ga sahaba Imam Alu ya dawo da labarai a takaice.
Sakataren tsaron Amurka Ashton Carter ya kira ga hukumomin ƙasa da ƙasa su ƙara zagidan tsaya fafatawa da ake da ƙungiyar ISIS kamin ta sake kai hari shigen wadda ta kai a birnin Paris ran 10 ga watan Nuwamba. Jiya Laraba, sukar da ake wa Donald Trump saboda shawarar da ya bayar na ganin Washington ta hana musulmi shiga nan Amurka na wucin gadi sai ƙaruwa ke yi, inda 'yan ƙasar Birtaniya kusan 250,000 suka sanya hannu kan takardar koke ta intanet suna neman gwamnatin Ingila ta hana hamshakin ɗan kasuwar wadda ya suna a sayar da gidaje da gina su shiga Birtaniya. Haka nan kuma shugaban hukumar binciken manyan laifuka na nan Amurka James Comey ya ce maharan da ake zargi da kisa ko kuma hari da suka kai a birnin San Bernardino cikin jihar California makon jiya sun jima da zama tsagera gabanin mata da mijinsu san juna ma a dandalin sada zumunta har suka fara taɗin kai jihadi da yin shahada shekaru biyu da suka wuce. Mujallar nan da ake kira Time Magazine ta ayyana shugabar ƙasar Jamus Angela Merkel a zaman zakarar shekara ta 2015.
Masaro abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na wannan lokaci, sai kuma dan an jima a shirin mu na hantsi za mu zo muku da wani sabon shirin da izinin Allah. Yanzu a madadin sahaba Imam Aliyu da Chibahiro Diodune, sai injiniyan mu Mr. Jimmy Cook, Muhammad Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.